Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niya. Kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke kuma su na kasar Ghana. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama mu, suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masuare assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 20 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC, tare da Baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukar dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba, ba mu kanun labarai.
Sakataren tsaron Amurka Hajjin Matas ya ce rundunar soja na binciken sojojin, wato mutuwar sojojin Amurka guda hudu da aka kashe su a ƙasar Nijar ta hannun mayakan jihadin Islama. Sannan wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna biyu bangaren Kamaru, wato masu amfani da harshen Ingilishi, ta zo ƙarshe a yau Juma'a. Wani sabon bincike kuma da aka gudanar akan abubuwa da suka fi kashe mutane da kuma haddasa mutuwa farar daya sun hada ne da ta'addanci, bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka.
Allah ya kyauta, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta amince dokar hukunta masu kisan taron dangi.
Ko da falatu namu kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa, yanzu ba wanda ke bacci, dukkanmu da hawaye a fuskokinmu muka ce to menene yasa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan masifa din abin ya dame mu.
A can jihar Nasarawa ko cewa suka yi har yanzu ba su tabbatar da ko akwai cutar nan na kyandambiri ba.
Labari ne kawai wanda ba cikakke ba, domin a yanzu dai da muke magana da ke nan ban kawo mutum daya wanda muka san shi da kamar yana da wannan ciwon ba.
Kuma muna dauke da rahoton kamun mutane sama da 6,000 da hukumar safarin mutane ta yi a farkon wannan shekara zuwa yau. Kana Mahmud Lalo zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce rundunar soja na binciken mutuwar sojojin Amurka guda hudu da aka kashe su a Nijar a farkon wannan wata ta hanyar mayakan jihadin Islama, yayin da ake dawowa da gawar ɗaya daga cikin sojojin a jihar sa ta Florida a wannan mako. Mattis ya ce rundunar za ta fidda sabuwar sanarwa da zaran ta samu bayanai a cikin lokaci.
The loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like to know what we're talking about before we talk.
Yace akan rashi da muka yi na Dakarun mu. Mu a ma'aikatar tsaro muna son mu samu abin da muke fadi kafin mu bayyana da su. Kuma a wannan lokaci ba mu da cikakken bayani akan wannan batun. Za mu fitar da bayanai cikin gaggawa kamar yadda za su shigo mana, saboda muna alfahari da Dakarun mu. Kamar yadda kuka sani, muna gudanar da bincike a duk lokacin da aka kashe mana sojoji. An kashe sojojin ne a farkon wannan wata a wani kwantan bauna da mayakan jihadin Islama suka yi wa Dakarun Amurka da na Nijar a wani fada da ta yi sanadin wato kashe sojojin Nijar kuma guda hudu. Senata John McCain, mai yawan sukar lamirin shugaba Trump, ya yi barazanan shigar da neman izini na samun sammaci na ƙarin bayani akan wannan harin.
Wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna biyu na bangaren Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi ya zo ƙarshe a yau Juma'a. Gwamnatin ƙasar ce ta shirya wannan tattaunawar, ɗaruwa masu zanga-zanga ranar zanga-zangar Lebialem, wani yanki na masu amfani da Ingilishi a kudu maso yammacin ƙasar, sun kori tawagar da shugaban ƙasar Paul Biya ya tura su zuwa tattauna da shugabannin mazauna yankin. Masu zanga-zangar sun cinna wuta a gidan ɗan majalisar yankin, wato Bernard Fojo. Prime Minister ya je yankinsa na asali kudu maso yammacin ƙasar a garuruwa daban-daban a kan tattaunawar wannan makon. Babu wani labarin tashin hankali da ya biyo bayan ziyarar tasa, sai dai wasu wakilan jama'a sun ƙi ganawa da shi. Gwamnati ta ɗauki matakai masu tsauri a kan shugabannin yankin da ke fama da yajin aiki na tsawon shekara guda. Kana ƙungiyoyi masu fafutukan ware ɓangaren Ingilishi na ƙara yada tashin hankali a ranar 1 ga watan Satumba shugaba Paul Biya ya sake wasu mutane 52 da suke tsare sakamakon zanga-zangan amma duk da haka wasu ɗaurawa na ɗaure a gidan yari.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isa Bogun cike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farar daya su ne yaƙi da ta'addanci da bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka. Binciken da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta Lancet ya ce gurbataccen iska wanda ake samu a fili da kuma wanda ke cikin wani abu su ne suka kashe mutane miliyan 9 a shekaran 2015 ko kuma su ne sanadin haddasa daya a cikin kowane mutuwa 6. A India iska mai guba da ke tashi a inda ake kone-kone wasu sanadarai tana shiga babban birnin kasar inda miliyoyin mutane ke zaune. Birnin New Delhi shine kan gaba a fadin duniya wurin mutuwa da suke ko kuma mutuwa sakamakon gurbataccen yanayi. Wanda ya wallafa wannan binciken ya ce gurbatar iska yana yin barazana ga 'yancin bil'adama kamar 'yancin rayuwa, 'yancin koshin lafiya, 'yancin kyautatuwar rayuwa da kuma 'yanci na kare yara da marasa galihu.
Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya tafi gabas ta tsakiya a yau Juma'a domin halartar taron tattaunawa tsakanin gwamnatin Saudiya ta Iraki da kuma duba hanyoyin da za a ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Shirin zaman tattaunawar ya zo ne daidai da lokacin da dangantaka tsakanin Riyadh da Baghdadza ya fara armashi. Ana kallon haɗuwar tasu a matsayin wani yunkuri na Amurka wajen rage ƙarfin sa hannun Iran a Iraki ta hanyar ƙarawa Baghdad ƙarfin gwiwa ta zama ƙawa ta kusa da Riyadh. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka na murna da dangantakar da ke tsakanin Iraki da Saudiya, inda ta bada misali da yadda aka buɗe kan iyaka a tsakanin ƙasashen biyu wajen shigar da kaya. Za a yi zaman ne a Riyadh, babban birnin ƙasar Saudiya, bayan watanni 4 da ƙasashen biyu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna a wani yunkuri na rage ikon faɗa a ji da Iran ke da shi a yankin. A cewar ma'aikatan harkokin wajen ta Amurka, a yayin da Tillerson ke Riyadh zai gana da shugabannin Saudiya daban-daban domin tattaunawa akan rikicin Yemen da kuma rikicin da ake ciki a yanzu akan mashigin tekun Gulf da Iran da kuma wasu muhimman al'amura da suka shafi ƙasashen biyu a yankin. Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya sun amince da dokar hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin hukuncin kisan taron dangi, wato jungle justice a Turanci. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ɗabi'a na kashe mutane barkatai ya tunzura 'ya'yan majalisar ƙasar tun daga zauren majalisar dattawa ya zuwa na wakilai. Wani abu da yasa suka amince da dokar kisa akan duk wanda aka kama da laifin kashe wani ba a bisa ƙa'ida ba. Ahmad Babbakai ta dan majalisar wakilai ne.
A waɗansu lokutan ma ba a iya gane mai laihin ko mara laihin, wani za a biyo a horma wani ko kuma wani za a biyo ya ce wane ne a horma wancan din, ko kuma ya nuna wani ya ce tare suke don gudun azaba ko don bugu ko don wani abu da ya ji zai halaka shi a ɗauka abin. So waɗannan abubuwan sun fita cikin mizanin hankali, shi yasa muke ganin doka wadda za a sa mu abun linzami da rage shi ko kuma mata hana shi duka kwata-kwata ita ce mafita.
Shi ma mai wakiltar Fancin Kankai Kanam ta jihar Plateau a majalisar wakilan Timothy Ngolu Simon yana mai alhinin irin wannan kashe-kashe da ƙasa ta tsinci kanta a ciki.
Kin duba wurare da yawa, ko da Plateau namu, kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa. Yanzu ba wanda ke bacci, dukkanmu da hawaye a fuskokinmu muka ce to menene yasa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan masifa ne abin ya dame mu.
To sai dai kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai sakacin mahukuntan ƙasar. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar SISLAC.
Sakaci ne na wajen ɓangaren mahukuntan kamar misali 'yan sanda da su misali masu shari'a idan har iyaye ba sa kuɓar ƴaƴansu, idan har shugabannin jama'a da shugabannin addini da shugabannin siyasa ba sa kuɓar mutanen da suke yi, kuma ba sa nuna cewa duk wanda yi ba za su tafiya tare da shi ba, to wallahi gaskiya ba za a daina wannan al'amari ba.
Akan muhimmancin dokar, babban lawyer kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim, ya yi bayanin matsayin dokar.
An fito an yi bayani filla-filla, sashe na 11 na tsarin mulki da sasuna na 47 zuwa sashe na 79, ya yi bayanin duka cikakkun ayyukansu. Aikinsu shi ne su tsara dokoki domin tafiyar da jin daɗin jama'a da kuma tafiyar da tsaro da kuma tafiyar da ci gaban jamhuriyar Najeriya. Aikinsu kenan wanda hurumin na tsarin mulki ya yi bayani.
Rahotanni sun bayyana cewa babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris yana goyon bayan wannan dokar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To duniya mu bi ta asisi, to duniya mu bi ta asannu.
To da a can jihar Nasarawa ko gwamnatin ce ta ce har yanzu ba ta tabbatar da cutar kyandan biri ba, duk ko da yake tana cikin jihohi 18 a Najeriya da ake cewa tana da wannan cutar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ma'aikatar lafiya a jihar Nasarawa ta ce har zuwa yanzu ba ta tabbatar da bullar cutar kyandan biri a jihar ba. A ranar Laraban da ta shige nan ne dai ministan lafiya Isaac Adewole ya shaidawa manema labarai jihohi 11 da aka samu bullar cutar kyandan biri, ciki har da jihar Nasarawa. Kan haka na tambayi daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Nasarawa Dr. Ibrahim Adamu Alhassan don ji ko akwai bullar cutar kyandan birin a jihar ta Nasarawa.
Gaskiya wannan labari ne kawai wanda ba cikakke ba, domin a yanzu dai da muke magana da kyan nan ban kwan mutum ɗaya wanda muka san shi da kamar yana da wannan ciwon ba. Akwai mutane da muka dan gani biyu haka wanda suka nuna alamun ciwon, amma bayan duba su muka ga dokar jinin su mun aika shi zuwa lab, amma har yanzu ban samu sakamakon ba. To ba wani ne da zai ce kamar yana da wannan cutar jambiri a jihar Nasarawa yanzu haka.
Me ke janyo wannan cuta?
Wannan cutan ana samun shi ne ta hanya guda biyu. Na farko cuta ne da yake jikin birrai wanda su ne suke samun wannan ciwon dama daga farko, amma kuma duk cutan cuɗanyan mu ɗan adam yake da su birran nan, cutan zai iya tashi daga jikin birrai da zuwa wajen mu. Kuma ta yaya yake zuwa? Na farko in kamar an ji an kashe birrai nan, za a iya taɓa sabon jinin da yake jikin shi, ko kuma shi ma jinin shi ma wannan ƙurajen suna fita mashi shi birin, ko ruwan da yake cikin ƙurajen nan ya taɓa jikin mutum zai iya samu wannan ciwon. Bacin haka wasu mutane suna cin birin nan. Bacin haka kuma akwai abu da ake kira ina jin kurege ne ko spirit, kuma za a iya samun ciwon nan ta wannan hanya. Zai samu ɗan adam, daga ɗan adam kuma zai iya tashi da wannan ɗan adam zuwa wancan ɗan adam. Sannan ba shi idan mutum na da ciwon nan in ya zo kurai kunda da shi kusa in ko da kusa da kusa wanda nin bashi ke kashe ni nin bashi za ka samu wannan ciwon. Na biyu kuma idan kurajen suka fashe ruwan kurajen suka fita sarrafa jikin mutum sai ma wanda ya samu, ko kuma jini shi ya taɓa jikin mutum ya samu, ko kuma irin kamar kayan sawa da zanin gado da su ruwan jikin shi taɓa samu cikin wani mutum da ya samu.
Na alamomin wannan cuta?
To da farko dai zai wuya a san ciwon wannan kyandan birin ne, don da farko za a samu ciwon kai ne mai tsanani da zazzaɓi da ciwon baya da kasala da amai da gudawa da su. Wace san duka haka na alamun sa'ayi a ɓarra ko mu ciwo ko ma ya da su tafi nan suna iya nuna haka. Ya yi ka nuna a madogin su a gafa dai wajen marar shekun bura, amma zai fita a hammata ya fita wuya ya fita a duk wani na jikin ne. Amma na ƙarshen alamu shi ne wannan su furatan su kuma nan jiyan duba jini a jangada a na'ura shi ne zai tabbas.
To amma ina illar wannan cuta?
Shi illar shi shi ne wannan zazzafin da wannan kafalan da kuma wannan furatan da suke fitawa, amma ba ka baya komi baya cuta baya komi sai dai haka in ya yi bayan kamar sati uku aka sai ya sake ƙare da kanshi. Don yanzu da muke nan ba rigakafi ga ciwon ko ba magani, sai dai kawai kana ciwon kai ba ka da maganin ciwon kai, in ka yi zafi ba ka maganin zazzabi, sun kuma don wannan kurajen da kai kai ba ka maganin kai kai da kuma maganin da za su shafa don kurajen su za su sauke, ko kuma don suka kwakwashe kuma ba da antibiotics don kar ka samu wani cuta da zaro tsakani, amma ba da wasu ciwon baya wani illa. Eh zan iya kama kowa da kuma ya fi kama dan matasa haka, dan sai yara zuwa matasa haka.
Kai wace hanya mutane za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta?
Masha Allah, yanzu dai abin da muke shawarta mutane na farko dukkan da suke hulla da suna mun daji su birrai su birrai da su birraye ai hakuri a rabu da wannan namun dajin a yanzu. Na biyu kuma idan musake tsabtace mahallinmu da yawan ita wanda hannayenmu kuma muka ga wani mutum da yana da zazzabi ko wanda yana da zazzabi ne ma.
Dr. Ibrahim Adamu kenan, daraktan kula da lafiyar al'ummar jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Hukumar yaƙi da safarar mutane ta Nigeria ta ce daga farkon wannan shekara zuwa yau ta kaya mutane sama da 6,000 da aka samu da laifin safarar mutane ba bisa ka'ida ba, kuma ta gurfanar da 327 daga cikinsu. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kakakin hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya, wato NAPTIN, Mr. Josiah Emerald, ya min ƙarin bayani.
But so far, because of reported cases and arising from our proactive investigation, not less than 6,000 people.
Yanzu, bisa yadda ake kwarmanta mana bayanai da kuma irin binciken ƙwaƙwafi da muke yi, mun yi nasarar damƙe abin da ba zai gaza masu fitocin mutane kimanin 6,000 ba. Tuni ma an zartar da hukunce-hukunce akan sama da mutane 327. Kuma a wannan laifi mukan tuhumi duk wanda ya taka kowace irin rawa wajen safarar mutane a matsayin mai laifi.
We are also looking at people who have played one role or the other.
To shin ko me ke haddasa fatocin bil'adama? Tambayar kenan da na yi wa Hajiya Hawwa Liman, wata mai fafutukar horas da matasa a Najeriya.
Ya abubuwan suna da ɗan dama, za ka ga cewa ana ta'alla da abin da talauci, rashin aiki yi, za ka ga cewa ana amfani da wannan dama na talauci da cewa an tafi neman Gina Pastors ake cewa kamar Shuwe da Amurka. Kuma idan yawanci mutum bai bi hanyar da ya kamata ba, musamman in mutum bai ilimi mai zurfi ba, za ka ga lokacin da ya isa can din ba zai samu aikin yi din ba, a ƙarshe zai kasance ya samu kanshi a cikin irin waɗannan harkoki da ake faɗa, wanda za ka ga a ƙarshe ma wasunsu suna kasancewa kamar karuwanci suke haka ko kuma wasu abubuwan haka. Kuma idan ka duba wasunsu gaskiya ba ta sanin cewa abin da za ka yi su yi kenan. Sai sun isa can din za ka ga cewa wasunsu an karɓi fasikinansu, ba su da hanyar da za su bi su dawo, kuma dole su ciyar da kansu, dole su ɗauki nauyin kansu. Wasunsu kuma gaskiya suna sani akwai wasu yankuna na Najeriya wanda su abin alfahari ne ma a ce 'ya'yansu suna wajen suna aiko musu da kuɗi kuma sun san abin da suke yi din.
Kakakin hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya, Mr. Josiah Emerald, ya yi bayanin wasu daga cikin matakan da suke ɗauka don yi wa tufkar hanci.
What we do is to create awareness. I'm sure you are aware that the agency has...
Abin da muke yi shi ne, muna wayar da kawunan jama'a. Na san ka san hukumar NAPTIN ta ƙaddamar da wani gaggarumin shirin faɗakar da jama'a kan illar fitocin mutane da ma yin ƙaura ta haramtacciyar hanya. Muna da alaƙar aiki tare da Tarayyar Turai da Amurka don shawo kan wannan matsala. Kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Mutum na da ƴancin yin ƙaura ko da yin bulaguro, amma abin da muke cewa shi ne a yi ta halastacciyar hanya bisa ƙa'ida, domin babban makasudin safarar mutane shi ne don a ci da gwamnatinsu.
The whole essence of trafficking is about exploitation.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11:19. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin namu na wannan mako zai dubi ne kan yunkurin da sakataren harkokin wajen Amurka yake yi domin ganin an yi amfani da hanyar diplomasiya, yayin da yiwuwar amfani da matakin soji ke ƙara zafafa wajen daƙile shirin mallakar makaman nukilin da Koriya ta Arewa ta sa a gaba. Sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka za ta ci gaba da bin tafarkin diplomasiya domin ganin an shawo kan Koreya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na mallakar makamin nukiliya har zuwa lokacin da za a saki bomb na farko kamar yadda ya faɗa. Sakataren Tillerson ya yi waɗannan kalaman ne a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake ci gaba da nuna yatsa tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa, lamarin da ke ƙara zafafa yiwuwar amfani da matakin soji akan ƙasar ta Koreya ta Arewa. Wasu dai na ganin nuna gazawar matakin diplomasiya da shugaba Trump yake bayyanawa wata dabara ce ta neman maslahar tattaunawa kan wannan takaddama.
Ina ganin ina da wani irin hali na daban. Ina jin kamar na fi ɗaukar lamarin nan da zafi fiye da sauran jama'a.
To hakan ne yasa kuma wasu ke ganin hanya ce ta shimfiɗa ɗaukar matakin soji domin daƙile shirin makamin nukiliyar na Koreya ta Arewa da za a iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata. John Delury, farfesa ne a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Yonsei da ke Seoul babban birnin Koreya ta Kudu.
A irin tawa mahangar, wannan gwamnatin ba wai Trump shi kaɗai ba, na shirin ɗaukan matakin soji nan da wata shekara mai zuwa idan har hanyar diplomasiya ta cutura.
Wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa shugaba Trump na ƙara samun goyon bayan 'yan Republican kan ɗaukan matakin soji da zai tarwatsa wurin da Koreya ta Arewa take haɗa makamin nukiliyanta. Sai dai mafi aksarin Amurkawa na adawa da wannan mataki. Duk da cewa kai hari akan Koreya ta Arewa domin kare Amurka daga harin ƙasar dalili ne mai tushe, amma a cewar wasu zai wuya a kafa hujja da hakan. Sannan duk wani harin soji da Amurka ta kai koda akan rumbun adana bayanan Koreya ta Arewa ne da nufin wargaza shirinta na nukiliya ko kuma a shirya kashe shugaba Kim Jong-un, hakan zai iya haifar da martanin da zai kare akan Koreya ta Kudu, wanda zai shafi hadda karin Amurka 28,000 da ke jibgi a ƙasar, sannan ya tsindima yankin cikin yakin makamin nukiliya. David Straub wani ƙwararre ne da ke sharhi kan Koreya ta Arewa.
I think that would be morally, diplomatically.
Ina ganin yin hakan zai zama bai dace ba a hankalce,
a diplomasiyance, a kuma siyasance, domin zai iya zama babban bala'i ba wai kadai ga yankin Koreya ba, amma har ga Amurka.
Ita dai Koreya ta Arewa ta ce shugaba Trump na da wani mugun nufi a kanta, domin atisayin haɗin gwiwa da suke yi da Koreya ta Kudu ya nuna hakan, saboda haka ya zama mata dole ta mallaki makaman na nukiliya. Ana dai sa ran nan ba da jimawa ba Koreya ta Arewan za ta sake wani sabon gwajin makamin na nukiliya. To sai dai wata tambaya da ke ci gaba da kasancewa a zukatan mutane ita ce, ta yaya ƙasa kamar Koreya ta Arewa da ke cidda al'ummarta da ƙyar ta iya mallakar fasahar ƙera makamin nukiliya? Kim Dong-yeob malami ne a Jami'ar Kingyeom da ke ƙasar Koreya ta Kudu.
Koreya ta Arewa ta mallaki fasahar nan da ake kira CNC, wacce ke ba ta damar ƙera makamai masu linzami da kanta. Shi yasa duk da takunkumin da aka saka mata, wanda ke hana ta kaiwa ga samun sassan da ake ƙera makamai masu linzami, ƙasar take iya ci gaba da gwada makamai masu linzami. Saboda takunkumin ba shi da wani tasiri.
Ƙwararru dai sun ƙara da cewa yanzu ƙasar ta ƙware ba a fannin fasaha ta CNC kaɗai ba, hatta iya dabarar nan ta kwaikwayon wata fasaha da za a shigo da ita daga ƙasar waje, inda takan kwance makami ta kalla ta kwaikwayi yadda aka ƙera shi ba tare da ta yi la'akari da cewa ta keta dokar da ta haramta satar fasaha ba. To an yi dai ƙyasin cewa Koreya ta Arewa na da mashinan fasahar ta CNC har guda 15,000. Waɗanda ke bata damar ƙera makamai masu linzami. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Abuja, wato Hassan Maina Kaina, da kuma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Birni Mai a Jamhuriyar Nijar, wato Sulaiman Mumuni Barma, da Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla muna karfe 11 da minti 24 ne ba da rabi kamar yadda na faɗa da zuba. Yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Sakonmu na farko ya fito daga General Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Iyanga sun ci assalamu alaikum viewers Hausa. Muna fatan ziyara aikin shugaba Buhari da ya kai kasar Turkiya tabbas abin ayaba ne da fatan taunawa za ta kawo mana ci gaba mai dorewa a tsakanin kasashen biyu. Sai kuma sako daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce assalamu alaikum viewers Hausa da fatan kuna lafiya. Zanga zanga da wasu ma'aikatan hukumar bada agajin gaggawa suka yi wato nima ya nuna yanzu dai ma'aikatan sun gaji da salon jagorancin shugaban hukumar tasu. Dan haka ne nake gani ya kamata shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta nima da ya sauka daga kujerar tashi cikin ruwan sanyi. Sai kuma sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya muna godiya ga shugaba Muhammadu Buhari bisa manyan ayyukan da ya sanyawa hannu a duk fadin Najeriya. Fatan mu Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya da tausayi. Sai kuma sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barakin ladan jihar Filato sun ci assalamu alaikum VOA Hausa. To ci gaba da tura jiragen yaki da shugaban kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari yayi domin wanzar da zaman lafiya a jihar ta Filato, wallahi yayi daidai. Sai kuma sako daga kishin kasa Hussein Abba Dambam jihar Bauchi ya ce matakin hana likitoci dake aiki a asibitocin gwamnati gudanar da aikin kashin kansu da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yunkurin yi zamu iya cewa zai yi tasiri ga farfado da hakan lafiya a Najeriya. Amma a gani na fara gyaran asibitoci da samar da wadatattun magunguna shi fi kamata gwamnati ta fara kuna. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ibrahim Rabilu Tsafe da Muhammad Baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara sun ci salam murya Amurka. Muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta taimaka wa 'ya'yan talakawan jihar ta hanyar rabiya musu kuɗin jarabawar kammala sakandare wato WAEC da NECO domin su samu damar wucewa makarantar gaba.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce rundunar soja na binciken mutuwar sojojin Amurka guda hudu a Niger waɗanda suka mutu a farkon wannan wata a hannun mayakar masu jihadin Islama. Yayin da ake dawowa da gawar ɗaya daga cikin sojojin a jiharsa ta Florida a wannan mako, Mattis ya ce rundunar zata fitar da sabuwar sanarwa da zaran ta samu cikakken bayanai akan wannan abu a cikin lokaci. Wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna guda biyu na bangaren Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi ta zo ƙarshe a yau Juma'a. Gwamnatin ƙasar ce ta shirya wannan tattaunawar don kawo ƙarshen matsin lamba da bangarorin ke yi na samun ƴanci. Wani sabon bincike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farar ɗaya su ne ta'addanci, bala'o'i daga Allah, tabar sigari da kuma cututtuka. Bincike da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta Lancet ya ce gurɓataccen iska wanda ke fili da na cikin wani abu su ne suka kashe mutane miliyan tara a shekarar 2015 ko kuma su ne sanadin ɗaya daga cikin kowace mutuwa shida da aka yi a duniya. A Indiya kuwa iska mai guba da take shiga a cikin babban birnin ƙasar daga ƙone-ƙonen wasu sanadarar da ake yi inda miliyoyin mutane suke zaune, kuma birnin Delhi ita ce kan gaba a faɗin duniya na mutane da suka mutu sakamakon gurɓatar yanayi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makire da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa. Domin ku ga Usman Ahmed Kabara da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.